Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 da kuma radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Malik ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci.
Muna da dama mu bada shawara ma shugaban kasa da shi mai martaba gwamnan Kaduna din da kowa da kowa a duba yadda za a hana rikici a cikin tsakiyar Najeriya.
Dr. Bulama Malik Gubiyo ɗaya daga cikin wakilan kwamitin dattijan Barno kan batun rikicin ƴan Shi'a da gwamnatin jihar Kaduna. Muna kuma da rahoto kan ra'ayin wasu hadiman gwamnatin Najeriya kan fa'ida da ƙasa za ta samu idan ta karɓo rance daga ƙetare. Usman Ahmed Kabara na tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi da kuma kaɗan daga cikin wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum jama'a. Hukumomi a Indonesia sun ayyana dokar taɓaci na makonni biyu bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afkawa lardin Aceh da ke kuriyar arewacin tsibirin Sumatra kuma ta kashe akalla mutane 97. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun jikata a Pidijaya, gunduma mafi kusa da inda girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta fi ƙarfin. Ma'aikatan sa kai sun kai ɗauki inda girgizar ƙasar ta yi ɓanna, inda suka garzaya da mutane a asibitoci wanda a hali yanzu suka batse da majinyata. Hukumomi sun ce sama da mutane 5,000 suka samu raunuka, wasu sun yi tsanani, kuma suka ce akwai buƙatar samun kayayyakin agaji cikin gaggawa da kuma manyan na'urori na kwashe ɓiraguzai daga na gine-gine da sauran abubuwa.
Wani jirgin saman Pakistan ya fadi a lokacin da yake tafiya daga garin Chitral da ke arewacin ƙasar zuwa birnin Islamabad jiya Laraba, ya halaka mutane 47 da suke cikinsa. Shaidun gani da ido da kuma ƴan sandan lardi sun ce jirgin mai lambar tafiya 661 mallakin kamfanin jirgin saman Pakistan da ake cewa PIA a takaice ya fadi ne a wani yanki mai tsaunuka da ke kusa da garin Havelian kafin ya kama da wuta. Fasinjoji 42 ne da ma'aikatan jirgi 5 ke cikin wannan jirgi kirar ATR-42. An samu dukkan gawarwakin fasinjojin. A cewar shaidun gani da idon, galibin gawarwakin sun kone kurmus har ba a iya gane su, kuma hukumomi suna gudanar da gwajin kwayoyin halitta na gado don gano su kafin a miƙa su ga iyalansu. Wani kakakin soji ya ce sojoji da jiragen sama masu saukar angulu sun taimaka wajen aikin ceton.
An fara kirga ƙuri'u a Ghana da ke Afirka ta yamma bayan zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa. Shugaban ƙasa mai ci yanzu John Dramani Mahama, wanda ke neman a sake zaɓensa na wani wa'adin mulki, yana karawa ne da babban shugaban masu hamayya Nana Akufo Addo, mutumin da shugaban ƙasan ya na yanzu ya doke shi shekaru 4 a baya. Akufo Addo, tsohon ministan harkokin wajen ƙasar, ya yi amfani da ƙalubalolin tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta a yakin neman zaɓe, kuma ya zargi shugaba Muhammad da jam'iyyarsa ta NDC da rashin iya gudanar da harkokin mulki. Ghana ta zama zakaran gwajin dafi bin tsarin demokuraɗiyya a nahiyar Afirka, amma dai yakin neman zaɓe na bana ya fuskanci zarge-zargen musgunawa masu ƙada ƙuri'a, kuma da irin damuwa da ake nunawa akan hukumar zaɓen ƙasar.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya amince jiya Laraba cewa zai kama jan ragamar mulkin ƙasar nan a daidai lokacin da siyasa ta rarraba kan al'umma. To amma ya yi watsi da ra'ayin cewa shi ma da gudumawarsa wajen kawo wannan rarrabuwa. Mr. Trump ya faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa shi dai, wato shi bai raba kan jama'a ba a wannan hira da yi da NBC Trump ya tabo abubuwa da dama ko da yake a lokacin yakin neman zabe ya maida hankali sosai akan bakin haure har ma ya lashi takobin cewa zai gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico har ma ya tusa kiyar wasu bakin haure to amma yanzu Mr. Trump ya ce zai tsara wani shiri wa mutanen da aka shigo da su Amurka ba bisa kaida ba tun suna yara
kawancin kasashe karkashin jagorancin Amurka sun kira na gaggawa da altsagaita wuta a birnin Aleppo na kasar Syria tare da yin Allah wadai da Russia a saboda katsalanda da take yi na kokarin da take yi na jigilar kayan agaji da ake kaiwa ga fararen hula da suka makale a birnin na kasar Syria shugabannin kasashen da suka hada da na Canada da Faransa da Jamus da Italia da Burtaniya da Amurka sun kira ga gwamnatin Syria da ta ba jami'an majalisar dinkin duniya damar shiga da kaya a birnin na Aleppo ɗan tawayin Syria sun amince da shirin tsagaita wutar don baiwa ma'aikatar agaji damar ficewa da fararen hula daga gabashin birnin
labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin House na murya Amurka a nan Washington DC zamu kawo muku abinda hadiman gwamnatin Najeriya suke cewa kan fa'idar karɓo rancin kuɗi daga ƙetare amma da farko kwamitin dattijan jihar Borno sun fidda sanarwa suna kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tsoma baki kada kikin ƴan shi'a da gwamnatin jihar Kaduna ga ci gaban rahoton da Haruna Dauda ya aika mana
bayan samun wannan sanarwa dai da kungiyar dattawan suka fita sanatin tubi mai magana da yawun kungiyar wato Dr. Bulama Maligu Biyo wanda ya mun karin haske game da inda suka sa gaban kamar haka
kowa ya san abin da ya faru a Borno shekaru 5-6 da suka wuce lokacin da yaran ta fara abubuwan nasu gwamnati ya dauki matakan karfi ba lallashe su ba ba musu hanyar sulhu ba ba shawo kansu ta hanyar doka ba aka gwada musu karfi aka sa doka aka ce an dakatar da addinin su to kowa ya san abin da ya jawo mana abin da muke ciki yanzu addini ba mutum bane za a dakatar da shi addini abinda ka yarda da shi a cikin zuciyanka
ta Maligu Biyon yace dokar Najeriya ya baiwa kowa dama ya gudanar da addininsa yadda yake so ba tare da wani tashin hankali ba
kuma dokar Najeriya ya bada dama kowa ya addininsa ba tare da tada fitina ba ba tare da tara fitarzoma a cikin jama'a ba mu ba mu yi magana don a kyale shiya ba mu ba shiya bane kuma ba mu san yadda shiya suke addininsu ba shiya suka ce su ma musulmai ne to tunda sun ce sun musulmai ne haka din ne saboda haka duk wanda yake tada fitina da sunan addini doka ya hawa kansa a hukunta shi kamar yadda aka yi saboda haka ba dama a ba wani addini yanci su yi abin da sun ga dama wannan daidai ne duk wani hukuncin da gwamnati zai dauka akan wadanda suke tada tarzoma da sunan addini daidai ne
to wai shin menene ma yasa dattawan jihar Borno sun dama cikin harkar da ta shafi wani jiha ga dai abin da Maligu Biyon ke cewa
eh to a Borno abin ya shafe mu don Boko Haram yanzu ga baki daya kasan mu ta wargaje an komar da mu fiye da shekara 50 har zuwa 100 ma yanzu sha'anin ilimi lafiya zamantakewa kai komi mu ta wargaje yanzu kaman mu sabon duniya zamu fara mun sa abin da ya faru ba ma so ne mu kyale muna duba abin da ya same mu yanzu ya samu ƴan uwan mu a wani bangaren Najeriya musamman a tsakiyar Najeriya duk abin da ya shafi Kaduna ya shafi kowane bangaren arewa
Dr. Gumiyon yace suna su shawara ne ga shugaba Muhammadu Buhari don kaucewa aukuwar wani rigima da kan iya faruwa a wannan yanki
muna da dama mu bada shawara ma shugaban kasa da shi mai martaba gwamnan Kaduna din da kowa a duba yadda za a hana rikici a cikin tsakiyar Najeriya duk wanda yayi ba daidai ba a hukunta shi hukuntuna mu ya kamata su dauki matakan da za su koya mutane hankali
Dr. Bulama Maligu Biyo kenan mai magana da yawun kungiyar dattawan jihar Borno ke bayani game da an karar da shugaban kasa da suka yi na koran da ke tasowa tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma kungiyar mazhabar Shia Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kungali Najeriya mai yawan fadin kasa
har yanzu ƴan Najeriya daga rukuni daban-daban masu adawa da masu goyon baya suna ci gaba da furta ra'ayoyinsu kan kudirin gwamnatin kasar na karbo bashi zunzurutun kudi dalar Amurka 30,000 daga hukumomin kasa da kasa ga Nasiru da rahoto
Babban jami'in gwamnatin Najeriya da ke magana kan ribar cin bashin shine shugaban hukumar bunƙasa kafofin kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa Shetima Umar Abbagana.
Shawaran da muka bayar ana buƙatar kuɗi. Gaskiya ana buƙatar kuɗi yanzu a Najeriya, gwamnatin Najeriya da federal din su jiha-jiha da ƙaramin hukuma duk suna buƙatar kuɗi. Amma ana cewa ta wani hanya za a samu kuɗin. Mun ra'ayin mu shine kada a saida kadara. Tunda kadara tana da amfani tana kawo riba. A ci bashi a ribar da take zuwa kowace shekara maimakon ya je aljihun dan kasuwan da zai sayi wannan abu ya je biyan banki. Idan an gama biya kadaran tamu ne kuma in mata kasa bunƙasa ta zo ko darajar wannan kadaran aka samu ai duka karuwa ne a arzikin jama'a arzikin kasa.
Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya yi hannunka mai sanda kan lamunin inda yake nuna koda shugaba Buhari zai tsare gaskiya daga can koli aka iya samun tubka da masu warwara.
Saboda haka ƴan majalisa ni a ra'ayina kuma a dokance sun yi daidai da suka nemi a ba su jawabin nan dalla-dalla yadda za a ɗau bashi nan kuma a ina za a ɗauka hannun su waye za a ɗauka shekara nawa za a biya interest wato ruwa nawa za a biya dole domin saboda wuri ɗaya ba wuri ɗaya ba za ake ɗauka yanzu bashi nan ba wajen kawai a ce Nasiru Yalika shikenan ka bamu abin ba idan ka duba din wuraren da za a ɗauka sun kai biyar ko shida.
Zuwa yanzu dai majalisar dattawan ba ta kai ga amincewa da amso lamunin ba da tun farko ta koka ga rashin cikakkun bayanai a gwamnatocin baya musamman ma ta marigayen Maroyi Araduwa an samu adana kuɗin ajiya na ƙetare kusan dala biliyan 60 da bayan rayuwarsa kuɗin suka susuce da bincike nuna kan lamura ne marasa riba na zaben 2011 da 2015. Sakataren APC mai mulki mai malabo ni ya azalakin durkushe tattalin arzikin da ya wajabta ciwo bashin ga gwamnatin Jonathan.
Wancan gwamnatin su suka jefa talakawan Najeriya ciki. Saboda babu dalilin da za su zo su samu ƙasa kamar Najeriya da take da dimbin arziki. Su kwashi arzikin su arzita kansu, su fidda wasu waje, su binne wasu a cikin gidajensu da gonakinsu. Kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo ya hau kan karagan mulki ya tarar da Baitul Mali kwarangwal ba komai a ciki kuma mutane su yi tsammanin cewa ba za a fuskanci talauci ba.
Koma dai me za a ce raya tattalin arziki musamman ma sama wa talakawa abinci mai rahusa shine babban kalubale ko abin da akasarin jama'a ke fata. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi
za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba kamin nan sai a shagata da wannan fefe da ke bisa inji.
Amma ba bisa shashance ba kana ba bisa sakance ba kudi a kashe su da hanya mai kyau
kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Kafin yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su da hanya mai kyau
kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka she ka kashe shi da hanya mai kyau
kudi a kashe su da hanya mai kyau.
A kashe su da hanya mai kyau.
So marigayi Alhaji Mamman Shata kenan ya taya ku hira. Yaya makaho kuma yake aikin hada kujeru? Ku dakaci shirinmu na gaba ga Usman Ahmed Kabara.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata an ba amanta mun faro hulle ne da wani bawan Allah da ake kira Malam Haruna Makaho wanda wannan bawan Allah yana sana'ar yin kujeru ne irin wanda ake sakawa din nan. Sannan kuma yana cewa baya kaunar bara amma ga dukkan alamu yadda ake musu yana sa hakan su koma wa barar da ba sa so wanda yake kira ga gwamnati da sauran mutanen gari da su daure su tallafawa mutane masu bukata ta musamman irin shi. To amma kafin mu je ga cigaban hirar da aka faru da shi din a makon da ya gabata wadda wakilin Muslim Muminu Barma yayi, kar a manta mun yi wannan shiri ne a ranar 1 ga watan nan na December, wanda kuma bayan an gama shi ne aka yi ranar nakasassu ta duniya, wanda tun shekara 1992 Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar a matsayin ranar da za a dinga tunawa da mutane masu bukata ta musamman wanda suke da wata tawaya a jikin su, wanda kuma aka yi shi a ranar 3 ga watan December kamar yadda aka ware. An yi wannan taro ne a shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya wanda aka baza shi kuma a fadin duniya kowa ya dauka domin tunawa da waɗannan mutane. Tun a shekarar 1992 ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan rana ta 3 ga watan December cewa a kowace shekara za a yi ranar tunawa da mutanen masu bukata ta musamman. To a wannan rana taken taron da aka yi a wannan rana ta 3 ga wata shine wato cimma wasu kudurori guda 17 wanda gobe take bukata ta nakasassu. Wannan abubuwa sun hada da jin dadin rayuwarsu tun daga ilimi, sana'o'i da makamantansu. A takaice an karkare wannan taro ne da aka faro din da cewa wayannan mutane masu bukata ta musamman nauyin siyara ta wuyan al'umma da su kansu gwamnati domin tabbatar da cewa an cin musu da bukatunsu na musamman, domin kuwa sun cancanci a musu duk abin da ake wa duk wani dan kasa da kuma mutum da yake rayuwa a kowace kasa ba tare da la'akari da cewa suna da tawaya ko kuma nakasa ba. Wannan taro ya yayata yadda za a zuzuta tare da kuma tabbatar da haƙoƙi na mutane masu bukata ta musamman, musamman a wannan lokaci da ake ciki na abin da Bature yake cewa digital era, zamani zo mu tafi, musamman na bangaren sadarwa da ake ciki. Haka zalika domin tabbatar da an tsaida musu dokoki waɗanda za su zama masu kare su a ko'ina a fadin duniya, an buƙaci masu kirkira ko kuma kere-kere ko kuma masu harka ta fasaha da su dinga tunawa da nakasassu a cikin waɗannan harka ta digital age, wato zamanin kere-kere na kimiyya da fasaha, wanda kuma an kudurta cewa za a cimma wannan manufofi ne shekaru 10 masu zuwa, wato tun daga shekarar 2016 nan har zuwa shekarar 2026. To a takaice dai abin da wannan taro kenan ya kunsa wanda aka yi domin ranar tunawa da nakasassu ta duniya. Yanzu sai mu je ga Salam Muminu Barma, wakilin mu a jamhuriyar Niger a birnin Niamey, domin mu ji ya suka kare ne da Malam Haruna wanda yake yin kujeru kuma yana da nakasa, wato bukata ta musamman ta rashin gani.
Menene kiran da kake yi zuwa ga al'umma da gwamnati da ma wasu kamfanoni da wasu kungiyoyi?
To yanzu silika tambaye ne, wallahi nagode ma Allah, nagode ma subhanahu wa ta'ala da kuma wannan tambaye. Ni yanzu ina kira ga gwamnati, yan ci gwamnati yanzu tun daga shugaban kasa ta abin da kai jaha mutama da shi kenan gwamnati jaha har ya lardar mu da kwaro, ko kuma a ce merkin mu na dan gulbi, ina son don Allah dan annabi ba dinni ba su yi dun kiyama su saboda dai mutuwa zamai, kuma yan Allah ya baka iko to ka sani in ka taimaka ma wani ma cikin ikonka wuce ka ce, in baka taimaka ma wani ma wuce ka ke. Da haka ina kira gare su don Allah da annabi su tallafa mini su samu cewar mu makahi ka a ce a duk muna da makamta ba mu iya sana'a ba sai bara a wallahi bara nan dole ne take kawo mu don ba mu da sana'a yi. Da haka in gwamnati ta tallafe ni ta taimaka min wallahi ni bara ko gobe aka zo a gulguje ina shire ga in barbara ko kungiyoyi ko kamfanonuka don Allah da annabi ina roƙo gare su in samu wani wanda zai tallafa mini ko kuma kasashen duniya shine amma hari ne kalubale ne kai kuka na gare ga gidan radio America kuma kun ka amsa mini.
Kanada kuna da kungiya wadda kai ne ke shugabancin ta, to shin ita wannan kungiya wani irin amfani ne take ka muku?
To kungiyar nan yanzu kamar in dai ka duba lokacin da gwamnati tana kawo ba makiyi taimako sai aka ce ba san yadda za a yi ba mu taimako, shine aka ce mai gurfin mummi, to shine lokacin da mutane ma suka ce yanzu wallahi ne lokacin da aka ce yanzu in tsaya kamar shugaban sarautar Ruth Bilinge har na ji tsoro ma tunda sa'an nan ina yaro ga mayya tare da ni suka ce to wallahi dai ni zan yi, ni ce to alhamdulillah. To shine yanzu kamar kungiyoyin mu kawai tambaye da kamin kace kawo kaka take gare mu
ita wannan kungiya kamar yaya kuke tafiya da ita?
To muna dan yin contracts, muna dan gama wasu yan kudi ganga wanda muke amsa duk sati la 10-10, kuma muna gamuwa gwamnati ba ta sani bane da ta san abin da kungiyar makahi take cikin garin Yamai ko kuma cikin kasa, da wallahi ba abin da za ta taimaka maka kungiyar mu kai, mu yanzu ba kuɗi yake ba mu ba wani abu yake ba mu ba, amma duk sati sai mun tarda makahi an yi addu'a. duk asabar in Allah ya so yar duk inda ka zo garin sarkin makahi sarkin makahi goma gare mu garin gaya mai amma ya asabar duk gidan sarkin makahi da ka zo sai ka iske ana addu'a Allah ya ka zama lahiya kasar Niger Allah ya ba mu kwanciyar hankali saboda mu in ba ka san mu kawai cikin kasa in ba kwanciyar hankali da makahi da mata da yaran mu na addu'a hala mun gaje yi to shine amma har duk satiwa hatta da a'a hatta da kungiya an da kafi ba kudi suke ba wannan muna mun ka daukar mu rayukan mu kuma wannan addu'a dole na fa duk makawon da ata da sarkin makahi wannan addu'a ta kama dole
ana samun kamar lokaci zuwa lokaci su hukumomi suna tuntubar ku haka
to yanzu kai yanzu abun ya kai kaluda ana tuntuban mu amma abun ya kai kalu tun daga yanzu lokacin da za a zabe nan da za a siyasa ga aka kira mu federation an ka ce kowa ya bada suna ne da lambar waya tai da sana'ar da zashi idan Allah ya kaddara zabiya wuce za a samu mun sana'o'i mun ka ce ah to mu dama abin da muke so na mun ka ce dama mun yi kuka ga wannan ya kamata a ce kawai mu da a shugabannin gaba ya kamata muna yawo ba yanzu da zabiya ya wuce shikenan sam ba tuntube mu ba ko da zabiya ya wuce ni na ma sha hadi gara don duniya nace me yasa a lokacin da za a zabiya aka kira mu aka ce za a ba mu sana'a yanzu kuma zabiya ya wuce a ki ba mu sana'a
wato dai kun hada da yaudarar ƴan siyasa
to wallahi dai to lalle sai a ce haka tunda lalle mu su kira mu sun hada mana ga amma bayan wannan ni nan hayyo ba wanda ta kira na ce mini ko mun samu ko mun samu ba ta kira mu wannan ba
to me zai hana ku tsayar da dan takara kuma ku shiga neman a zabe ku
kai mun tsaya da dan takara ya tsaya kalkashin makahi ko kalkashin gulagu san ba mu samu
saboda me
to saboda harkar dai irin ta kamar karamcin abin aljihu haka
wato siyasa sai da kudi
wannan dole ne kai ma ka sani siyasa ne jarba ko kuma ta ko ina ma
to yanzu su sauran ƴan uwa waɗanda Allah ya jarabta da na ƙasa mi zaka ce gare su
abinda zan cewa gare su yanzu in zamu ga maganganun sai na gama da gwamnati saboda akwai makahi da yawa waɗanda suna nan sun yi sana'o'i wallahi sun yi sana'o'i saboda babu abin da za su yi na shine amma duk ni masu bar nan bangaren lahin su duk yadda ma Allah ya kaddara ma lahiyayen ga suka mamaye bara masu ƙarhin nan suka mamaye bara mu matsalcewar ma gwamnati ta ba mu aiki ko kuma a rarraba maka kamfuna ka wannan ƙasar Niger ya kamata gwamnati ta cilta mutane su ce su dauke mu aiki mu bar mu masu lafiyan nan bara ni ina kira ga makahin murgulagun mu zari da mutse da nake ni dage cewa duk gidan radio sai nazo nayi magana mai to nuna ma ƙasa da duniya mu aiki muke so ba bara muke so ba haka nake so gare su makahi da gura mu
shirin na ƙasa ba kasa ba ya kake kallon sa
wallahi shirin na ƙasa ba kasa ba tun da an ka fara shi yau kai ka san da ina ta utu in shiga radio Jamus ko na America ko na Faransa to sai ni ji wannan shirin yayi to da shirin yayi to nace alhamdulillah wannan shirin gaskiya America ta yi fasaha da ta hido mana wannan yulin na taimaka ma na ƙasa saboda ko da dai bai mana ba mu hadi duniya ta jiya
to akwai gyara akwai gyara
eh gyara guda ne nake so ayi ko kuma in ce yayi gyara nake so ayi hakikatul amara addu'a ge ga kamar masu hikima irin ku duk inda kun kaje wani makaho mai basira ko wani gurbin basira kalubali ku za ku loshi ko kuma a asare shere shi hakan ga wanda masu saukin ganiwa wanda za ka gani ana magana da su shine ne gyaran nake sai aiki
to muna godiya malam Salamu Muna Barma tare da bakon namu malam Haruna sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Letters Creation Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya
to madalla ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 2 da kusan minti 23 babu abin da kuma ya dauke jaridun gane hankali kamar zaben kasar da aka yi jiya Laraba da kuma yuwar wata kil a kasa jam'iyya mai mulki ga Baba Yakubu
zan fara sharhin jaridun ne da suka mai da hankali akan harkokin zaben kasar da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito hurucin hukumar zabe inda take cewa al'umman kasar Ghana su yi watsi da sanarwa da babban jam'iyyar adawa ta NPP ta bayar cewar ita ce kan gaba a takarar shugaban kasa kuma su kwantar da hankalinsu akan wannan batun Jaridar Daily Graphic ta ce a wani taron manema labarai, daraktan zaɓe a hukumar zaɓen ya ce zuwa wannan lokaci babu wani tabbataccen sakamako da ya shigo wa hukumar. Jaridar ta ce hukumar zaɓen ta ce ta samu labari cewa babban jam'iyyar adawa ta faɗi wasu sakamakon zaɓe, amma ita hukumar da tana tabbatarwa jama'an ƙasar cewa babu wani sakamako da ya shigo mata. Har yau jaridar Daily Graphic ta kuma yi wani kanun labarai mai cewar kwamitin kamfe na shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi kira ga magoya bayan jam'iyyarsa ta NDC mai mulki da su kwantar da hankalinsu saboda sakamako da ke hannunsu na nuna cewa shugaba Mahama shine ke kan gaba a kirga kurku da ake yi. Jaridar ta ce jam'iyyar NDC ta ce mutanenta su ci gaba da yin watsi da wasu kalamai da suka saba wa dokokin kasar wanda ake yin su a kafofin yada labarai musamman a talbijin da gidajen rediyo cewa jam'iyyar adawa ita ce ta yi nasara a zaben. Idan muka leka jaridar Ganinta zamu ga ta rawaito cewar kwamandan ƴan sandan Ashaman da ke jihar Greater Accra Chief Superintendent Flinsenam Adika ya bada kashejin cewar ƴan sanda za su sa kafar wando guda da duk wanda zai sace akwatin zabe. Jarida ta ce kwamandan ya kara da cewa ashirin ƴan sanda suke su yi maganin miyagun mutane da za su tada rigima a wannan zaben. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake hira da ita Mr. Adika ya tabbatar wa mazauna garin na Ashama cewa ma'aikatarsa za ta tabbatar da zaman lafiya a gurin. Ita kuwa jaridar Daily ta bugo jawabin tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya kuma dan asalin Ghana Kofi Annan inda yayi kira ga ƴan Ghana da su yi zabe cikin kwanciyar hankali. Jaridar ta ce Kofi Annan ya kara da cewa a matsayin mu na ƴan Ghana da muka shahara wurin bin tafarkin demokradiyya duk da cewa dai muka fuskanci hadari a wurin zabe amma sai mu hanzarta mu koma ga zaman lafiya. Yace abin nufi shine komai ya faru daga ƙarshe sai mu san cewa Ghana ce a gaba. Jaridar Daily ta ce Kofi Annan ya kara da yin kira ga ƴan Ghana da su guji wani abin da zai jefa ƙasar cikin tashin hankali su tabbatar da ƙasar ta yi zabe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma ƙiri sashen Hausa na muryar Amerika.
O biyu da minti 25 kusan da 26 ga kuma kaɗan daga cikin saƙonni da kuka bari a kwatin saƙonni a filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana sai ɗan takara daga dogon daji can lokacin zaman sukutu. Da Allah sashen Hausa na muryar Amurka yana son kuɗi don min sakuna ga al'umman Najeriya game da bayanin da gwamnatin Najeriya ta yi na rufe bududi ta kantidi game da shigowa da motoci don Allah su bayar mata mummuna fassara ko mummuna fahimta a ce yanzu ana ɗauka mutane na cewa wanda kuma ya rufe na jihar abinci ya komo nan don Allah su fahimci abin da aka yi. Idan an kace an rufe bududi ta kantidi to ta ba a wuri ne ta ruwa ba za ka kiyaye ka ci motoci ko guda 100 a kodo su a yi musu custom duty original a ka biya tour su wani ta taro da waɗannan kuɗin ta ga za a samu a yi ayyuka hautalakawa wanda a ƙauyen bai san abin da aka soko mota ba ko wani abu sai ya samu amfanin waɗannan harajin da anka ansa.
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalokar Gane ina da kuɗi sun sakona daga mutanen mu ɗan arewa su da adama da kuɗi su ce wai talaka bai su da shi sun mota babu ruwan talaka da mota don an ka hana shiguwa da shinkafa komai aka dawowa a ruhi talaka mashin ma ya baye shi saye ba ne mota. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a garin Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga shugaban zaɓe na ƙasar Ghana. Ina kira a gare shi da ya adalci ya baiwa wanda talaka mutane suka zaɓe a yi gaskiya. Ina fata kuma su sauran 'yan takarar su duk wanda ya ci su goya mashi baya don a zauna lafiya. Na gode BOA mai magana Uda Mamadu a garin Jatkori a kwamin Gidigir.
Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. Ga Baba Yakubu.
Hukumomi a Indonesia sun ayyana dokar taɓaci na makonni biyu bayan wani girgizan ƙasa mai ƙarfi da ta afkawa lardin Aceh da ke cikin ƙuryar arewacin tsibirin Sumatra kuma ta kashe aƙalla mutane 97. Jami'an yankin dai sun ce wasu ɗaruruwan mutane su jikata a Pidie Jaya, gunduma mafi kusa da inda girgizan ƙasar mai ƙarfin maki 6.5 ta fi ƙarfi sosai. Wani jirgin saman Pakistan ya fadi a lokacin da yake tafiya daga garin Chitral da ke cikin arewacin kasar zuwa birnin Islamabad a jiya Laraba ya halaka mutane 47 da suke cikin sa. Shaidun gani da ido da 'yan sanda da sun ce jirgin mai lamba tafiya 661 mallakin wato Pakistan ya fadi ne a inda saunuka ke da yawa.
Tuma da Allah gaishe ka, da haka Allah kama ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jin mayali. Kamin na madadin Baba Yakubu Makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen, da kuma injiniya Malam wato John Ellison wadda ya riƙa masa nan ne, sahaba Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.